أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كان متى إشرين دبكو يجوات المحرم شكرة دبو إيدا أريه إيدا أربعين دبير هجرة من زنت إراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شينيكم إيداتي da sha hudu ko sha hudu ga watan 8 shekara ta 2023 shekarar miladiya. Insha Allah ta'ala za mu dora ne a cikin karatun littafin mai albarka, littafin Al-Kaba'ir, wallafar babban malami Shamsuddin Adh-Dhahabi alaihi rahmatullah. Yan uwa, idan ba a manta ba, wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin Al-Kabira At-Tasi'a, kabira ta tara, wacce take bayani game da hajjarul aqarib, tsauracewa makusanta ta hanyar rashin sadar da zumuncin su ko rashin kyautata musu, wanda mun tsaya ne a daidai hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa salu arhamakum walau bisalam, ku sadar da zumuntarku ko da da sallama ne wa junanku. Wannan hadisi mulka dakata insha Allah ta'ala, kuma za mu tashi akan abin da ke gaba. Malici wa qala sallallahu alaihi wa sallam, hakanan hadisi ya zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. النبي إرادة أمنتي سأرى تبتع قريشي وأن دوك يكسنتي ينا إيماني دا ألا ينا كما إيماني درانا القيامة فليصل رحمه يساد دزمن تنسى. وأن عديسي أنقوى إمام البخاري فتدشي دا صحابي أبو ريرا ألا كارم سيرداه. Hadisin ya kidi daga abubuwa ne guda uku a jere. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, ko jarahu, falyukrim dayfahu. Na'am, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأن أبو بكر أوك أن باك يتتراس أكين حديث. كما مالا يترو من نفركوني دومن شيني اندي كسوي من هجة أكنسا شيني كده ألاك أدباب دي كلا دني بياني أكنسا شيني بتنسا دي زمنتي. النبت إرادة أمنتي سأرى ثبت أغريشيتي واند دوك يكسن تيانا إيماني دا ألا yana kuma imani da ranar lahira. Malamai suka ce wannan abu ne da ke nuna ƙarfafa abin da jaddada shi da kuma hadarin abin da zai zo a gabansa idan mutum ya kauce masa. Ma'ana, wanda duk bai kasance yana imani da Allah ba, wanda duk bai kasance yana imani da ranar lahira ba, to ya aikata abin da za a ambata a gaba, kamar mafhumul mukhalafa din abin da yake cewa kenan. Sisa ko da a cikin Al-Qur'ani wani lokacin idan Allah madaukakin sarki yayi magana in yana so ya ja hankali ya tsorata ya razanar, sai ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, idan kun kasance kuna imani da Allah da kuma ranar lahira. Saboda imani da Allah da ranar lahira na ɗaya daga cikin rukunai ko shikashikan imanin da imanin mutum baya tabbata dole sai yayi su. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira, ya girmama makocinsa, ya girmama bakonsa, afwan, ya girmama bakonsa, ya karrama bakonsa. Karrama bako ya dauki ma'anar kyautata masa da daukan nauyin sa gurgurdan kwanakin da shari'a ta baka dama zaka iya daukan nauyin sa malami suka ce lallai duk abubuwan da aka ambata a cikin hadisin nan gaba ɗayan su guda ukun yana nuna wajibci saboda fi'ilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi shine fi'ili ne amri na umarni wanda ka'idan malaman usul fiqi suka ce duk inda kaga fi'ilin umarni ya zo al-Qur'ani ko a hadisi to abinda ake bayani akan sa wajibi ne illa idza jaa sarifun yasrifuhu a an shay'in akhar sai dai idan wani abu da zai dauke shi daga wannan wajibin ya zo zuwa wani abu na daban to sannan sai ya dauke shi daga wajibi a mai da shi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace falyukrim dhaifahu ya girmama bakon sa ma'ana girmama bako mutunta bako na ɗaya daga cikin abin da yake na wajibi na shari'a dole mutun sai ya kiyaye shi abu na biyu shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira to lalle ya sada zumuncin sa sada zumunci tun daga kan iyaye abinda ya sako na ƴan uwansa na jini zuwa ga ƴan uwan iyayensa zuwa ga wanda duk yake da alaka da su sada zumunci ta hanyar kyautata musu da dukiyarka sada zumunci ta hanyar daukar kafa kaje ka gaishe su sada zumunci ta hanyar daukar waya ma ku yi waya ku gaisa kaje lafiya su wannan duk sada zumunci to kowanne ɗaya daga cikin wannan gwargwadon yadda ka samu kanka da halin da kake ciki sai ka sada zumunci ta wannan hanyar na ƙarshe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mutum a idan ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira to lalle ne ya faɗi alkhairi ko ya shiru anan Imam an-Nawawi ya raba magana gida uku yace magana ko dai ta kasance alkhairi ce ko ta kasance sharri ce ko ta kasance ita ba alkhairi ba ita ba sharri ba ma'ana halal ce kenan babu wata magana da ba wannan ba duk magana da zaka faɗa ga ko dai alkhairi ce tsantsa ko kuma sharri ce ba daidai ba ce ko kuma ba za ka sa ta a cikin layin alkhairi kai tsaye ba idan ka faɗa za ka samu lada ba kuma za ka sa ta a cikin layin sharri tsantsa ba idan ka faɗa za a baka alaki halakta shari'a ta halatta to sai Imam an-Nawawi ya ce idan da so zai zama samu abinda shari'a ta ce ka ɗauka a lokacin shine kashin farko sauran guda biyun ka watsar da su shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul mi khairan aw liyasmut kaga magana in dai ba alkhairi ba sai kai me ka ja bakin ka kai shiru dan uwan fahimci wannan ko da rada cewa babu laifi magana ta take ta halak hira da bata kauce wa shari'a ba da ba cin naman wani ba ba cin mutuncin wani ba ba saban Allah ne a cikin ta babu laifi kai hira ka tattauna da kai da dan uwan ka wannan babu laifi insha Allah ta'ala amma da so zai zama samu ne irin wannan ma ka daina shagaltar da kanka da su ka daina shagaltar da kanka da hirar da bata da amfani a lahira ko a duniya wannan shine abin da hadisin yake karantawa wannan hadisi kamar yadda na bayani Imam al-Bukhari ya fitar da shi malai cewa fil hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala hakanan yazo a cikin hadisi daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace laysa al-wasilu bil mukafi walakin al-wasilu alladhi man idha quti'at rahimuhu wasalaha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin wannan hadisi da Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda ko kuma Abdullahi dan Amr dan As Allah ƙara masa yarda ya rawaito shi yake cewa laysal wasilu ba mutun ne mai sada zumunci ba bil mukafi wanda yake sada zumunci da ramako ma'ana wanda yake mukafa'a yi masa aka yake ƙoƙarin ramawa wannan kai tsaye ba za ka kira shi mai sada zumunci ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yasa ka zo wajena saboda ni ma na je maka ne na je sau ɗaya na je sau biyu karka ce kai wannan sai zuwa wajensa nake yaƙi zuwa bari in tashi ni ma in je masa kaga mai ka tafi yi kenan ramuwa ko annabi ya ce ba wannan ne mai sada zumunci ba abinda ake nufi ba wai kwata-kwata ba ya cikin masu sada zumunci ba a'a ma'ana in kana so ka san mai sada zumunci na haƙiƙa wanda yake samun cikakken ladan sada zumunci sai annabi ya ce walakin alwasil sai dai wanda yake mai sada zumunci allazi shine wanda man idza quti'at rahimuhu wanda idan an yanke zumuntarsa wasalaha shi kuma sai ya sada ita wannan shine mai sada zumunci shi sai wanda yafi yanke masa zumunci ma shi yake sadawa da zumunci iwana ba ruwansa da shi gaba ɗaya kuma dan uwansa ne kwana nawa ba su haɗu ba shikenan sai je sai da zamancin sa wanda ba ka san duk dangi ba a rasa irin wannan eh duk dangi zaka samu wani mutum zaka shi ba ruwansa kana zuwa baka zuwa zai zo maka kayi masa baka yi masa ba zai maka idan abin ka ya tashi zai yi maka akwai irin wannan duk dangi ba a rasa su ko irin waɗannan ƴan uwa wallahi duk ladan zumunci su suke tafiya da shi galibi ladan zumunci shi suke tafiya da shi irin waɗannan da kuke gani wanda zaka ga a dangi ba fiye daukar su a matsayin wasu ba dan galibi zaka ga ba masu dukiya bane ba masu shi bane cancan akwai masu shi din da suke da irin wannan hali amma ba su da yawa galibi masu irin wannan halin zaka samu masu karamin karfi ne to irin waɗannan wallahi idan kaga benan su a cikin aljanna zaka yi mamaki idan kaga daukakar da zai samu na daraja a wajen Allah madaukakin sarki sakamakon wannan aikin nasa zaka yi mamaki wannan mutum ya tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya rasulullah ɗan uwana kullun ina ta kokarin in sada zumuncin su kuma suna yanke zumunci na ina kokarin in kyautata musu kuma suna kokarin su muna namun sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace in ku abinda ka faɗa haka ne to kamar kana daukar toka ne kana turmuzawa a cikin bakin su ma'ana kai kana tafiya da abinda yake na lada su kuma suna tafiya da abinda yake na alaki annabi ya karfafa masa guya yace kada ka daina wannan abin da kake kada ka yanke kada ka ce tunda ba sa yi bar na daina ni ma wanda shine galibi abinda kuma tsakani da Allah ba ma iyawa shedan yake mana ruɗi kan mana ruɗi kuma haukan ruɗin shedan mu tafi akan sa eh galibi idan kai daya kai biyu kai uku ka gabe maka kodai ba galibi zubarwa muke mu ma amma da zamu yi kokari mu danna zuciyar mu ci gaba da yi wallahi ba karamin alheri bane a cikin wannan zaka ga babu wani abu a cikin sa ba raguwa za ka amma abin da shedan jarin ka gaya maka shine wai kai kadai ne ka damu da zumuncin nan wai kai kadai ne mai kaza zai ta gaya maka haka kai ma sai ka gaji ka daina saboda akwai alkhairi a ciki duk abin da yake akwai alkhairi za ka shedan kokari yake raba mu da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Imam al-Bukhari da al-Imam Abu Dawuda da Imam Tirmidhi duk sun fitar da shi a cikin littafan su na hadisi wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace yaqulu Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin hadisi qudsi ana ar-rahman ni ne ar-rahman inji Allah madaukakin sarki wa hiya ar-rahim ita kuma ita ce ar-rahim zumunci kenan kuma sunan iri ɗaya ne eh sunan kusan iri ɗaya ne Allah madaukakin sarki shine ar-rahman in aka ce ar-rahman shine mai gamammiyar rahama mai yalwatacciyar rahama rahamar da na sama su samu na ƙasa su samu mutane su samu dabbobi su samu tsuntsaye su samu kowa da kowa ya samu wanda yake bin sai ya samu wanda baya bin sa ma ya samu shine ar-rahman wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ya rahama ta ta yalwaci komai da kowa wanda yake bin Allah madaukakin sarki da wanda baya bin sa duk rahamar Allah madaukakin sarki ta ar-rahman ta shafe shi kama ka ce ar-rahim ita ce keɓantacciyar rahama kenan eh rahamar da sai wanda suka bi shi kadai suke samun ta aljanna Allah ya samu daga ciki ita ce ar-rahim kenan Allah madaukakin sarki sunan sa ar-rahman sai ce wa hiya ar-rahim ita kuma zumunci sunan ta ar-rahim kaga an yi ishtiqaqin sunan ne daga mai da sunan daga sunan Allah subhanahu wa ta'ala yace faman wasalaha wanda duk ya sadar da ita ita ar-rahim kenan zumunci wasaltuhu ni Allah madaukakin sarki zan sadar da shi wa man qata'aha wanda kudi ya yanke ta ita zumunci qata'atuhu ni Allah madaukakin sarki zan yanke shi me ake nufi da wannan duk wanda ya sadar da zumunci Allah madaukakin sarki zai sadar masa da duk wata hanya ta alkhairi shi sa kawai abinda Allah ya ce wasaltuhu zan sadar da shi me ake nufi da zan sadar da shi duk wata hanya ta alkhairi Allah madaukakin sarki zai sada ka da ita amma duk wanda ke yanke zumunci Allah madaukakin sarki zai dace masa zai yanke masa duk wata hanya ta alkhairi da yake saduwa zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi ɗan uwa Imam al-Baihaqi ya fitar da shi haka ne Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi shi ma da Imam al-Hakim hadisi ne na sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda akwai ruwayar Imam al-Bukhari da Muslim daga sahabiyana na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda ita kuma ruwaya cewa tai ar-rahimu shujnatun min Allah, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Ar-rahim zumunci shujnatun min Allah, wato shujnatun ay shu'batun min Allah, wani bangare ne daga cikin sunan Allah madaukakin sarki da Allah subhanahu wata'ala ya ishtiqaqin sunan daga sunansa. Duk wanda ya sadar da ita Allah madaukakin sarki ce zan sadar da shi, wanda ko diye yanke ta Allah subhanahu wata'ala ce zan yanke shi. Haka nan akwai ruwaya ta Abdurrahman dan Auf al-Muradi, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda, hadisin da Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawud sun fitar da shi a cikin sunan nasu. Ita kuma ruwayar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki yana cewa ana ar-rahman, ni ne Ubangiji mai rahama, wa khalaqtur rahim, kuma ni na halicci zumunci. Sai ce shaqaqtu laha isman min ismi, na tsago wa zumunci suna daga sunana. Me sunan shine ar-rahman. Da daman suna kala biyu ne, ko sunan da aka tsago shi daga wani abu ko daga wata kalma ta larabci, ko kuma sunan da yake ba tsagagge ba, daman shi can haka yake. Sunan da yake tsagagge sai su ce masa mushtaq, sunan da yake kuma ba tsagagge ba sai su ce masa murtajal. Duk suna ya kala biyu ne. Yanzu ka ce Muhammad suna ne da yake kaga ishtiqaqin sa ake daga me, daga hamdu ko daga godiya, da Ahmad da Muhammad da Mahmud, duk ishtiqaqin su menene? Duk alhamdu ne, daga godiya ne. Yanzu misali a sunan Ibrahim kaga sunan ne murtajal, shi daga wata kalma ta larabci aka tsago shi, babu. In ka ce Ishaq shi ma da suna ne mai murtajal, duk ba suna ne ishtiqaqi ba. To akwai sunan da za ka ga daga wani wata kalma ta larabci ake kallo sai a tsago sunan. To haka sunan ar-rahim zumunci, Allah madaukakin sarki ya tsago shi ne daga sunansa ar-rahman. Yace kuma duk wanda ke sada zumunci da na alakanta shi da sunana, yace zan sadar da shi. Wanda duk ke yanke zumunci, Allah madaukakin sarki yace zan yanke shi. Allah ba mu ikon sada zumunci. وعن علي ابن الحسين انه قال لولده ان سامو اثر دغ علي ابن الحسين وندا اكف سني ده زين العابدين ان وانا جاي ان زين العابدين هو ده دغ تكن ا ليمامي كو ان داو مغانا تعالى السنه شيني ده دغ تكن اهل البيت ده دغ تكن آل بيت رسول الله sallallahu alaihi wasallam, jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma na daya daga cikin wadanda ɗan shi'a suka dauka a matsayin limamai. Kun san akwai shi'a masu limamai 12 ko shi'a isma ash-shari'a na biyar, na hudu. Na farko shine Ali ibn Abi Talib, shine babban limamin nasu yadda suke faɗa. Sannan sai Al-Hasan, ɗansa Al-Hasan, sai ɗansa Al-Husayn. To sannan sai shi Aliyu ibn al-Husayn zain al-Abidin, dan gidan Husayn ne, dan gidan Sayyidina Ali. Kaga jikan nan na Fatima ne ko ta taba kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawa daga shi kuma wannan sai dan sa Muhammadul Baqir. Daga Muhammadul Baqir sai kuma Ja'farus Sadiq, shi ma duk kun san shi ko. To haka nan suna guda 12 ne dai. To haka suke tafiya. Shi wannan Ali ibn al-Husayn din ɗaya ne daga cikin malamai a lokacinsa, yana ɗaya daga cikin malaman tabi'ai. Sun yi zamani da su Sa'id ibn al-Musayyib da irin su Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri, malamin Imam Malik ne. Duk sun yi zamani tare da shi, yana cikin malaman tabi'ai. Malaman tabi'ai suna mutunta shi, suna girmama shi saboda falalarsa da iliminsa da tsoron Allahnsa, sannan kuma da kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga shi ba wai kawai kallan dangin yayi ko kuma dangantakarsa da Annabi ba, a'a, me ya kalla? Ya kalli dangantakarsa saboda ka sai ya aiki, saboda ka aikinsa da shi malami suke masa me, suke masa hukunci. Shi sa Imam Malik yake cewa an kira shi ne Zainul Abidina saboda yawan ibadarsa. Zainul Abidina, kawa ko adam masu ibada, adam masu bauta. Me yasa ake ga masa haka? Saboda mutum ne mai yawan bautar Allah madaukakin sarki. Shi sa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda aikinsa na alkhairi bai sadar da shi ya haɗu da Allah ba, to nasabarsa ba za ta amfana da shi komai ba, ba abin da nasabarsa za ta amfana da shi. Saboda haka Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin ɗaya ne daga cikin magabata na gari da tarihin musulunci ba zai cika ba sai an sadi shi. To shine yake cewa da ɗansa, ya bunayya, ya kai ɗan ɗana, la tashabanna qati'a rahimin, kada ka sake kai abuta da wanda yake mai yanke zumunci. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi salasi mawadi, yace domin na same shi abin tsinewa a gurare guda uku a cikin alqur'ani, yace na same shi abin tsinewa a gurare har guda uku a cikin alqur'ani. Yace saboda duk wanda ku Allah madaukakin sarki tsine masa uku, kaga wannan bai kamata ya zama abokin ka ba. Saboda kai gargadin sa game da wannan. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أرويت وني أثر دك صحابي أبو هريرة الله كارم سيرده وترانا يا زونا ينا بعد العبادي ينا بعد حديثي دك النبس إرادة أمن تسأر شبت أغريشي. فقال سيتي أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا, yace ina tilastawa, ina ɗora laifi ga dukkanin wanda ya san shi mai yanke zumunci ne ya tashi daga nan inda muke karatu ba za mu zauna tare da shi ba. Shine uharriju daga alharaj, ne mai alharaj shine laifi. Duk wanda ya san mai yanke zumunci ne shi, ba sai na kama suna ba, in ji Abu Huraira yace tashi daga nan salin alim ya bar nan wajen. Me zai faru? Falam yaqum ahadun illa shabun min aqsal halqa, ba wanda ya tashi sai wani saurayi, wani matashi wanda yake a can ƙarshen halqa, a can ƙarshen kuri da aka yi na karatu, kawai sai ya tashi tsamtsam sai aga ya fice daga wajen. Fa zahaba ila ammatihi, sai ya tafi zuwa ga wata gaggonsa, ƴar uwar mahaifinsa namiji. Li'annahu kana qad saramaha mundu sinina fa salahaha, saboda ya kasance ya yanke hulɗa tsakaninsa da ita, ya daina sauraranta saboda wani abin da ya shiga tsakaninsa da ita tsawon shekaru. Da ya ji wannan magana ta Abu Huraira, an ce duk wanda yake da wata matsala ta rashin sada zumunci ya tashi, to sai sauri ya tashi ya je samu wannan gaggon tasa, suka yi sulhu, suka daidaita junansu tsakaninsu, ya ba ta haƙuri ya rashe ta. Faqalat lahu ammatuhu, sai wannan gaggon tasa ta ce da shi, ma jaa bika ya ibn akhi, ya kai dan uwana, wannan abu ne ya kawo ka haka, shekara da shekaru bana ganin ka, ba labari, yanzu me yake tafa da kai? Fa qala sai ta inni jalastu ila abi hurayta sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yace ai ina zaune ne tare da sahabin annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi Abu Huraira. Fa qala sai yace uharriju kulla qati'i rahimin illa qama min indina, ina tilastawa lallai duk wanda ya san yana yanke zumunci ya tashi daga inda muke, ba na so na ganshi tare da mu. Fa qalat lahu ammatuhu, sai wannan goggo tasa ta ce da shi, irji ila abi huraira, ka koma zuwa ga malam Abu Huraira. Was'alhu lima zalika, ka tambaye shi me yasa ya faɗi wannan magana tasa. Faraja ilayhi, sai ya koma zuwa ga malaminsa Abu Huraira inda yake daukar darasi. Wa akhbarahu bima jara lahuma ammatihi, ya bashi labarin abin da ya gudana tsakaninsa da wannan gaggotasa. Wasa'alahu, sannan kuma ya tambayi Abu Huraira, lima la yajlisu indaka qati'u rahimin, dan me dalilin da yasa mai yanke zumunci ba zai zo na tare da kai ba? Fa qala Abu Huraira, sai sahabi Abu Huraira ya ce da shi, inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yace ai naji manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa, innar rahmata, haqiqa rahama, la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin, rahama bata sauka a cikin mutanen da yake a cikin su akwai mutum ɗaya mai yanke dadin ji, sai dai kuma ba'ifi ne, bai inganta ba. Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin sa Adabul Mufrad. Al-Imam Nasiruddin Albani ya da'afa shi a cikin Da'iful Jami'. Saboda haka hadisin bai inganta ba insha Allahu ta'ala. Hikayatu malati ga hikaya, kamar yadda kusan al'adan malati idan ya gama ƙarshen babu yakan kawo hikaya ya rufe da ita. to sai dai kamar yadda kullun nake maimaitawa shi kayoyin nan kada mu laru da su galibin su ba su da inganci to amma dai ana kawawa ne domin dai alal kalla mutun yazo na abin da akai na kirki akai yayi koyi da shi abin da akai na rashin kirki ko mutun ya tsorata akan sa nassoshi da aka kawo na baya ingatattu na alqur'ani da hadisi wadannan sun wadatar da mu amma dai bari mu karanta hikayar ga yadda take mala yace wa hukiya anna rajulan min al-aghniyai ayin hikaito kaga sai yace hukiya kamar yadda na shame mai tawa ya kawo ta bi sigati tamrid an hikaito anna rajulan haqiqa wannan mutum min al-aghniyai daga cikin mawadata masu hali hajja ila baitillahi al-haram yayi haji zuwa ga dakin Allah madaukakin sarki mai alfarma falamma wasala ila makkata lokacin da ya isa zuwa garin makka awda'a min malihi alf dinarin 'inda rajulin kana musuman bil amanati sai bada ajiyar dukiyar sa ma duduwa mai yawa kusan dinare dubu ga wani mutum da ake kamanta shi ake siffanta shi ne mausuman ake wassafa shi da amana mutum ne mai amana wassalah kuma mutum ne mai nagarta ila ayyaqifa bi arafata zuwa lokacin da zai tsayi wa arfa idan ya tsayi wa arfa zai zai karbi kudin sa ya bashi amana saboda haka da ya bashi amana kudi sai ya tafi ya ci gaba da aikin hajjin sa falamma waqafa bi arafat lokacin da ya tsaya arfa aka ga sai ya bayar ga wancan mace wajada ar-rajula qad mata kawai sai ya samu wannan mutun ya rusu sai ya mutu kuma babu sheda ba a gaban kowa ake ba daga shi sai shi daga shi sai shi kaga akwai matsala kenan shi sa ɗan uwa duk inda addini yace kai abu kaza wallahi ka dora kanka a wajen kaga matsaloli na bashi dewa suna shiga tsakanin mutum da mutum irin wannan shi yake faruwa kun yi bashi daga kai sai shi saboda aminin ka ne ka amince da shi ka san ba zai cinye maka kuɗi ba ba kuma zai ce baka bashi ba to amma ko babu wannan kai ko shi wani zai iya mutuwa sai wanda aka ba kuɗin ya rasa kuma sai mutum ya rasa yadda zai je karɓi kuɗin sa idan yayi ƙarfin hali ma yace a bashi kuɗin sa ya bashi bashin kaza sai a ce wai shaidan sa babu shaida kuma dole ya hakura ba yadda zai shi sa fadin Allah madaukakin sarki ayyul ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu inna wallahi tana da amfani ɗan uwa mutum koda tsakanin da da uba ne da yace da mahaifinsa baba a bani aran naira miliyan 2 zan ƙara jari da Allah nan da shekara 2 zan dawo da su a rubuta gaskiya ne ba rashin yadda bane wallahi addinin musulunci ka ba Allah kai wa biyayya idan kana da lauya ka kira wa lauyan ka yazo ya rubuta dana wane na dauki aran miliyan 2 na bashi nan da shekara 2 zai dawo min da shi ka bashi copy ya rike copy lauya ya rike copy a gaban shedu shikenan an gama kaga dai karshen alaka kenan ko to ballantana abokinka a irin zamanin nan da ake ciki yanzu ina bada shawara kada a rinka yin hulɗatayya tsakanin mutane ba tare da an rubuta ba wallahi ana samun matsala lokacin da kai abin da mutum maybe Allah subhanahu wataala ya taimake shi a lokacin zai iya rike maka amana amma lokaci yakan canza dabi'a takan canza sai ya ga yanzu lokacin da shi wancan kuɗin da ya karɓa zai iya dawo ma da su ba sai kaje karɓa sai ce bai san zancen ba ya zaka yi baya da zaka yi baka da shaida babban abin da zaka yi sai ka ce Allah ya isa ba shikenan ba wasu kuma tanan mai zaka rika bashi kuɗi kana Allah ya isa zai ta karɓa ni ba haka bane wallahi a cikin mutanen mu ƴan uwa akwai wanda zaka yi ta bashi kuɗi ka zaro kuɗi ka rinka cewa ungo Allah ya isa zai ta karɓa ba ruwan sa shi gane yake kai Allah ya san nan wasa ce Allah ya sa mu dace wani ya cuci wani yace Allah isa yace akan ta wani ka dora wallahi ya zalunce shi yace ka je kai da Allah isa yace akan ta wani ka dora wai akwai da yawa akan sa kenan tana bin sa shi farin ciki ma yake proud yake da haka kaga wannan ba shi da hankali bai san menene Allah isa ba kenan Allah ya sa mu dace saboda ka dai dawo sai ya tarar ya mutu ba shi da fasala ahlahu am malihi sai ya tambayi iyalan wancan mutumin game da dukiyarsa alima annahu lam yakul lahum bihi ilmun to amma kuma ya riga san cewa iyalansa ba su da masaniyar sun yi wancan sun yi wancan magana ta bada ajiya tsakanin su iyalansa ba su sani ba tsakanin shi da su kawai suka yi saboda fa'ata ulama a makkata sai je wajen malaman garin makka fa akhbarahum bi halihi wa malihi fa qalu lahu sai ba su labarin halin da yake ciki ga irin dukiya mai yawan da ya dauka ya bashi ajiya ga kuma ya dawo ya tarar bashi da rai yace me ya kamata yanzu fa qalu lahu sai malami suka ce da shi idza kana nisful layl idan ya kasance dare ya raba tsakiyar dare fa'ti zamzam wanzur fihi sai ka zo rijiyar zamzam tunda kana garin makka ka zo daidai inda ruwan zamzam yake rijiya inda take sai ka zo nan wanada ya fulan bismihi sai ka kira sunan mutum daidai inda rijiyar zamzam take ka kira sunansa shi wanda ka ba ajiya din ba ya mutu ba to ka kira sunansa fa in kana min alil jannati fasayujibuka bi awwali marra idan ka kira sunansa ka ce wane karan farko in dai dan aljanna ne zaka ji ya ce na'am ya amsa karan farko zai amsa maka fa mabar rajul wanada fi zamzama falam yujibhu ahad wannan mutumi ko bai kasa aguye ba dare yana yi da ya raba kawai sai ya tafi wajen zamzam sai je kira sunan wanda kudin sa suke hannunsa kaga dole da babban murya dan amsa masa kudin sa su dawo to da kai kira sunansa falam yujibu bai amsa masa ba faja ilaihim wa akhbarahum faqalu safiya ta dawo ya karaba malamai labari ga fa abin da ya faru na kira sunansa naji shiru faqalu sai suka ce da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to akwai matsala kenan nakhsha ay yakuna sahibuka min ahli an-nar muna tsoro kada wannan dan uwan naka ko abokin nan naka da ka ba aje kudi na cikin wuta muna jin tsoron haka izhab ila ardi al-yaman fa fiha bi'run yusamma barhut to tunda haka ne yanzu an kira shi a cikin ƴan aljanna inda ake tsammani aljanna sanan bai amsa ba tafi garin yaman akwai wata rijiya da ake ce mata barhut yuqalu annahu ana cewa ita wannan rijiyar ala fami jahannama tana kan bakin gabar jahannama ne ita wannan rijiyar fanzur fihi layl fanzur fihi bil layl ita ma wannan rijiyar kaje da daddare kai duba a cikin ta walada ita ma kai kira ya fulan kace ya wani ka kira sunansa fa in kana min ahli an-nar fa sayujibuka minha idan ɗan wuta ne to zai amsa maka shi ma daga nan kuma fama ba ila al-yaman bai kasa abuya ba sai ya tafi zuwa yaman dan da yaman da makka a lokacin guri ne da bashi da nisa dan daman yaman abinda ake nufi da shi shine yaminu makka garuruwan da suke daman makka galibi da su ake kira yaman to amma yanzu gari ne mai zaman kansa wanda shine ake kira yaman sai ya tafi wannan waje saboda haka da yaje wasa'ala anil bi'ri ya tambaya game da wannan rijiya fadulla alaiha aka shiryar da shi aka ce ga inda take can aka nuna masa ita yace sa'a fa'ataha bil-layli saboda haka yaje wajen rijiyar nan da daddare wa nazara fiha wa nada ya fulan ya duba a cikin ta da daddare ya kira yace ya wani fa ajabahu sai wannan mutum ya amsa masa kaga a cikin rijiyar mu take akwai matsala fa kala sai yace aina zahabi ina dukiyata ina dinarina da na baka ajiya kala sai yace dafantuhu fil mawdu'il fulani aina binne shi a waje kaza ya ambata masa sunan wajen min dari a cikin gidana walam uti min alaihi waladi yace ban amince wa ƴaƴana su san inda na aje kuɗin nan ba saboda ban yarda da su ba shi yasa naje na binne shi ni kadai na san wajen idan ka gama abin da kake kazo sai in dauka an baka to haka mun yazo kuma sai mai kasancewa ta kasance kamar yadda yake a labarin fa'tihim yace ka je wajen iyalaina wahfir hunaka kai haka a daidai inda na gaya maka wajen da na gaya maka su baka dama ka haka tajiduhu zaka samu wannan dukiyar taka fa qala lahu to da ya samu dama kudin sa sun fito yanzu sai kuma zai tambaye shi fa qala lahu sai yace masa mal ladhi anzalaka hahuna wa kunna nadhunnu bika alkhair yace to me ya saukar da kai wannan masaukin da kake ciki na wuta bayan mu dukkaninmu gaba daya zatan alkhairi muke maka muna kallon ka mutumin kirki bawan Allah salihi ya aka kasance a cikin wuta faqala sai yace kana li ukhtun faqira yadda al'amari yake shine na kasance ina da wata yar uwa talaka marashi hajartuha sai na kaurace mata na daina mu'amala da ita kwata-kwata wa kuntu la ahnu alaiha na kasance bana tausasa mata bana jin kanta bana taimaka mata fa aqabani Allah subhanahu sai Allah madaukakin sarki ya min ukuba wa anzalani hadhihi almanzila ya saukar da ni wannan masaukin da nake ciki na wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kare mu kaga wannan kissa ce ita ma daga cikin kissosi da suke masu dadi sai dai kuma bata inganta ba malati hadhihi hikayatun la tasihu wannan hikaya ce bata inganta ba sai malan zahabi karshe sai ya ce wa tasdiqu zalika abinda zai gaskata maka wannan kissar shi a wajensa yadda ta zo masa ya kalle ta ne a matsayin ta inganta shi sa sai ya ce maka abinda zai gaskata maka ita fil hadisi sahihi zaka same shi a cikin hadisi ingantacce qauluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisin da mun gabatar da shi a baya da yace la yadkhul jannata la jannata qati'un ba zai shiga aljanna ba waye mai yanke zumunci ya'ani qati'u rahimin yana nufin mai yanke zumunta kenan kal ukhti kamar wanda yake zumuncin yar uwarsa wal khala wanda yake yanke zumuncin yar uwar mahaifiyarsa al khala ita ce yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya amma kuma ita ce yar mahaifi ko kanwar mahaifi wannan sune al'amma wannan kuma ita ce al-khala wal'amma ko kuma ita amma gaggwa kenan wa bintil ukhti ko yar uwa wa ghairihim da wasunsu min al-aqaribi daga cikin makusantanka wanda Allah subhanahu wata'ala ya tilasta maka sada zumuncin su alati fa nas'alullaha at-tawfiqa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu li ta'atihi ga yi masa biyayya innahu jawadun lalle Allah madaukakin sarki mai yawan kyauta ne karimin kuma mai karamci ne saboda haka wannan babi dake bayani akan matsala dake cikin sada ko kuma yanke zumuncin yan uwa na kusa anan ya tike Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sadar da zumuncin yan uwan mu na kusa al-kabiratul ashira kabira ta goma الزنا itace zina lalle zina ɗaya ne daga cikin manyan laifi da Allah madaukakin sarki ya hana zina mummunan laifi ne saboda yana da alaka na farko yana da alaka da mutuntaka yana da alaka da nasaba ta mutum zina tana lalata nasaba tana kuma zubar da mutuncin mutum tana a dauke duk wata daraja da mutum yake da shi a cikin mutane Allah madaukakin sarki mana tsari da zina malai cewa ba'dahu akbaru min ba'd ita kanta zinan wani nau'i na zina yafi girma sama da wani nau'i zamu zo mu ji abin da malai yake nufi ba duk zina ba daya bace abin nufi akwai zinar da idan mutum yayi ta alakin da zai samu tafi idan yayi ta da ba wannan ba misali zamu zo makaranta hadisin mutumin da ya zina da matan makocinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mafi daga cikin manya-manyan gibagiman laifi annabi ya ce shine ayyazni bi hilyati jarihi shine mutum yayi zina da matar makocinsa kaga ba ɗaya bane mutum ya je ya samu mace a gefe kawai zai zina da ita mutumin da zai je ya samu misali astaghfirullah Allah kiyaye wata mace a can da ta je ta ware kanta ta siyan da kanta ta bambadan da kanta daman kawai sai da kanta take yi ya zina da ita da kuma wata zai zo ya samu wata yarinya a layinsu ga mahaifinta ga mahaifiyarta ga kaza dinta an aminta da shi ya zina da ita akwai bambanci haka ne ko ba haka bane akwai bambanci saboda haka ita kanta zina wata tafo ta bala'i da masifa gaba ɗaya Allah ya mana tsari da su duka Allah madaukakin sarki ya ce wala qala Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala yace wala taqrabu az-zina innahu kana fuhu Allah madaukakin sarki yace wala taqrabu az-zina kada ku kusanci zina Allah yace innahu lalle ita zina ko kuma yadda al'amarin yake kana fahishatan ta kasance al-fasha ce wasa'a sabila kuma sannan mummunar hanya ce ita zina ta kasance al-fasha ce sannan kuma mummunar hanya ce malabi suka ce na ɗaya daga cikin abin da ke nuna mana girman zina da rashin kyanta Allah madaukakin sarki ba cewa la taf'alu zina ba cewa la taqrabu kusanci kaje kusa da ita ma ba ma wai kai zina ba a duk abin da ka san idan ka kalla ko ka taba ko ka taka ko ka ji zai kusanta ka zuwa ga zina to Allah madaukakin sarki ce kada ka yi shi shi sa karkashin wannan zan dan karanta mana wata magana ta Sheikh Saleh Usaymin da yake a cikin sharhi magana ce mai kyau yace ayyuhal muslimuna ya ku muslimai inna zina haqiqa ita zina bil idafati ila hadhihi al uqubati idan ka jingina ta ka hada ta da irin uqubar da Allah madaukakin sarki yace ayo mai zina idan ba shi da aure ai masa bulala 100 a kulle shi shekara daya idan yana da aure a jefe shi har sai ransa ya fita daga gangan jikin shi ya mutu kaga wannan uquba ce babba suka ce me yasa ake kashe mazinaci saboda laifin da yayi bai cancanta su gaba da zama a cikin wannan mutanen da yake rayuwa a cikin su ba sai shari'a ta ce a kawar da shi kawai a kashe shi to bala yace tare da wannan abin da ke tattare da mazinaci na me na uquba da shari'a ta ce ai masa fihi fasadun azima duk da haka kuma akwai barna barna kan barna barna kan barna masu yawa tattare da zina na farko yufsidul qalba zina tana lalata zuciyar ma'abucinta wal fikr tana lalata tunanin ma'abucinta wayujibuz zil tana wajabta kaskanci ga mai yinta wal ar tana kuma wajabta jin kunya da tozarta ga ma'abucinta wayudayyu'un nasl tana kuma tozarta tsatso na mutum tsatso tsakanin wanda yake na halak da wanda ba na yake ba na halak ba su hade a waje guda macen da take da aure tana da miji mijinta ya kwanta da ita ya sadu da ita ta je wajen wani shi ma kuma ya kwanta ya sadu da ita dan da ta haifa na waye dan da ta haifa na waye amsa shine oho waye sani ba wanda ya sani kai mijin kana murna cewa danka ne shi yasa ba kai tunani aje ai wani DNA ko abin da ya kama da haka ba to mata ka tayi sai aje DNA zargin ta kake kenan baka kawo komai ba amma ita ta san yadda ta shuka nawa akai irin wannan dewa mataye a gidajen mazajen su wallahi suna da mazajen da suke kwanciya da su a waje a gidajen su na aure a gidajen su na aure akwai nau'in irin mazajen ma da ake bada labarin su saboda fasikancin su su ba sa kula matan ma da mata aure ba suna nan su sun yi alƙawari da shedan lalle fa sai shedan lalle shedan ba zai ji kunya ba lalle za su faranta wa shedan rai saboda haka duk matan ma da matan aure ba idan za su hulɗa ba su hulɗa da ita akwai matan da suke bi su kuma unguwa unguwa gida gida suna faroto musu matan aure suna kawo musu wallahi ɗan uwa wannan zancen da nake faɗa da gaske ne yana faruwa wallahi ɗan uwa za ta shiga ta hure mata kunne me kike bukata waya kike bukata kayan ɗaki kike bukata kaza kike bukata za a siya mata komai take bukata za a siya mata za a kai ta wajen wani alhaji ko wajen wani kaza ko wajen wani kaza ko wajen wani kaza za a kai ta ya bata kuɗi aje an yi abin da aka yi da ita ta samu ciki mai bi cikin da ta samu na wancan ne an dauko shi kuma an kawo shi gidan wannan miskini bai san abin da yake faruwa ba an haife shi ya masa suna ya yanka masa rago ya dauki dawainiyar sa ya sa shi a makaranta ya masa komai ita kuma munafikar Allah subhanahu wataala tana kallo ta san ba ɗansa bane to dan Allah ya mutun zai da wannan zanubin ya mutun zai da wannan zanubin kina kallon bawan Allah ya dauki dawainiyar dan da ba nasa ba komai shine yana ta shan wahala Allah madaukakin sarki ya kiyama yau abubuwan ba su da dadi kwata kwata Allah shirye da mu gaba daya saboda haka zina na ɗaya daga cikin mummunin abin da take haifarwa a cikin mu shine me lalata nasaba eh lalata nasaba wa yakhluqu al-ansab tana kuma takuda tsakanin nasabar wannan da wannan kamar bayanin da muka yi yanzu wa yanshuru al-amrad at-tanasiliya tana kuma watsa ta yada cututtuka da suke da alaka da me da saduwa din eh akwai cututtukan ma kawai da za ka ga galibi suna da alaka ne da saduwa yanzu irin wannan cutar a wata ta danyen sanyi yanzu ta HIV ai na ke daukar ta galibi hanyar saduwa ne kuma ikon Allah da wahala ka ji an ce ga wani ma'aurati da ya kame kansa a gidan aure yana da HIV dan uwa ba haka bane wannan ba amma waki bane da wahala ka ji an ce ga wani magidanci da ya tsaya wa matansa wallahi yana da HIV amma sai ka samu galibi masu ita masu yawa ce yawa ce ne galibi ko kuma ai rashin sa'a wata taje ta yawanta mutum yaje ya aure ta eh shi azal din ta fada masa shikenan sai yaje ya aure ta kuma sai ya kamu ko kuma majinsi shine mai irin wannan yawaita mutum yaje ya dauko abin da zai dauko kuma yaje ya dora musu amma dai da wahala ka ga mutumin da yake bawan Allah nagartacce ya tsawa iyalinsa irin wannan cutar ta kama shi Allah ya tsare mu gaba daya to dai daga cikin sharrin zina kenan fa huwa fasadun fi dunya wad din mala yace ita zina barna ce tana lalata duniyar mutum ta kuma lalata lahirarsa wal fard wal mujtama tana lalata daidai kun mutane tana lalata society ma gaba daya dan uwa haka ne kuma kalla abin da ke faru cikin society din dan uwa ku yi hakuri wannan gabar dole ne mu tsamu ji hankalin juna wallahi yanzu daya daga cikin aikin da yafi kowanne aiki sauki a cikin mutanen mu shine zina kwata kwata zina ba ta da wahala yanzu shekaru 30 40 da suka wuce akwai yanayin da ko kudi aka baka aka ce ka je kai zina baka ma san inda zaka je ba saboda galibi inda ake zina sai ka tafi can zaka ga inda can ne zaka ga an ce ko sabon gari can inda watsatsu suke ba mutum kirki a wajen amma a gida babu wallahi zaka ga duk yaran da suke gaban iyayensu kaman mune ne tsatsu ne amma yanzu irin waɗannan karuwan suna kasuwa ne ma yanzu ba sa kasuwa galibi yara a gidan iyayensu suke harkokinsu kawai dole mu gaya kanmu gaskiya yara a cikin gidan iyayensu wallahi suke harkokinsu me bambancin wancan lokacin da wannan me yasa wancan abin da bai watsu da ba yanzu ya zo ya watsu dole ne mu yi wa kanmu wannan tambayar kuma dole mu bada amsa ta inda muna san gyara ɗan shekaru da suka gabata ni na taso na ga lokacin da wallahi idan mace za ta wuce da skirt mini skirt ana jifanta ana aljanna akwai ba tsari ɗan uwa ba haka bane ni na taso na ga wannan lokacin wallahi in mace za ta wuce ta unguwa da ɗan skirt haka dan galibi in kaga irin wannan shigar da ma arniya ce da kaga irin wannan shigar da skirt haka arniya ce kuma yara za su rinka jifanta ana aljanna akwai ba tsari amma yanzu aljanu a kaman guda 1000 ne ya kuwa gaskiya muke ga kanmu ba kannama bane yaran nan ba ayyanmu bane saboda ka dole mu dau hanya da zamu gyara aljanu a kaban guda nawa ne yanzu haka yaran mu suke yawo yanzu inda ka san tabarya ko irin dan mayafin da ake yafa wata yarinya ba ta yawo dashi ga samari kuma akan titi suna zaune suna kalle kalle ya ci ya koshi ba shi da aure me kake tsammani tazo ta wuce da irin wannan shigar me zuciya sai ta rinka raya mata dole zina ta yawa ce ga wannan abar ta hannun wayar hannuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh shedani ya babba kenan komai da komai akwai a cikin ta komai da komai akwai a cikin ta mutun yaji ya saki idan sa ya kalla abin da ya kalla duka me kake tsammani shi ma saboda haka hanyoyin zinar da sauƙaƙe ta yanzu ya shigo cikin mutane amma da barin ba ku ni misali da a ƙauyuka zaka ji an ce gashi na an kama kwarto ba haka bane an kama kwarto amma yanzu a ƙauyuka galibi ana gama kwarto ai kwarto ya waye shi ma wallahi kwarto ya waye yana wani haura katangane ana binsa ya uwa ba haka bane matukar muna so Allah madaukakin sarki ya kalle mu da idan rahama wallahi ƴan uwa irin bala'in da muke ciki mu fita kowa sai ya tsaya ya gyara akan kansa ni na daunauyin da Allah ya dora mun kai ma ka dauka mutanen unguwa ma duka su dauka ni idan ina da yaya dole in tsaya akan su kai ma ka tsaya akan naka sannan unguwa kuma mu duba mu ga me zamu iya yi kuma ƴaƴan da maybe iyayensu sun mutu sun bar su akan samu irin wannan matsalar yarinya iyayenta sun mutu sun bar ta ba wanda zai kalle ta ba wanda zai taimaka mata lokacin da ta fara samari an abu wanda bai dace ba ce kuma a jawo kanta a gidan wani ta lalace ta fara tara samari ba za ta mai mana da unguwar iska ba wannan yarinyar da kun kira wata kun sata a makaranta kun dau nauyinta za ta san cewa unguwar akwai dattawa akwai iyaye da ka kira wata ka ce kai kake kar abu wallahi ba za ta yi ba saboda ka yanku abubuwa ne masu sirrai gaskiya masu ciwo babu daɗin faɗa kwata-kwata to amma gaskiya in dai muna so mu gyara ba kawai a yi ta irin waɗannan maganganu ba tashi za mu yi da gaske mu gyara ɗin Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon gyarawa malai cewa man famma ja'atil ayatul karima daga nan ne wannan aya mai girma Allah maɗaukakin sarki yake bayani a cikin ta yake cewa bin nahi an qurbani yake bayani game da hani akan kusantar ita zina fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa la taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan lalla ita alfashati wa sa'a sabila kuma hanya ce mummuna wa nahyu an qurbanihi mala usami yace hanin da Allah madaukakin sarki game da kusantar zina nahyun an jami'il asbabil muslati ilayhi hani ne da Allah madaukakin sarki game da duk wata hanyar da za ta kai mutum zuwa ga ita zina din sai mala ibada misali yace kallamsi kamar shafa tabawa wan nadri kamar duba kallo fala hilu lil mu'mini baya halatta ga mu'mini ayyata matta'a bi nadrin mar'atin yaji dadi da kallon wata mace laysat zawjatun lahu wata ba matarsa ba wala bisma'i sautiha ko kuma yaji dadin zancanta aw massa shay'in minha ko ya shafa wani bangare daga jikinta sawa'un kana hadha tamattu tamattu an nafsiyan duk ɗaya ne ya kasance wannan jin dadin da zai jin dadi ne na cikin rai kamar ya kalle ta ji dadi aw shi aw jinsiyan ko kuma jin dadin da zai taba ta jikinsa a ida jikinta ya ji dadi duk ɗaya ne duk haramun ne abubuwan da malam ya faɗa da yawa amma dai wannan na dan tsuntuma ne saboda na ga magana ta sa magana ce mai kyau Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qala ta'ala wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce mun dawo karatu yanzu wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar sune waɗanda ba sa kiran wannan Allah madaukakin sarki tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ba sa kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta kashe shi sai da haƙinsa wala yaznuna ba kuma sayin zina Allah madaukakin sarki ya ce may yaf'al zalika wanda duk ya aikata haka yalqa asaman sai ya hadu da mummunan sakamakon laifin da ya aikata na waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana min qiyamati ranar tashin alqiyama wa yakhludu fihi zai kuma dawwama a cikin azabar yana ta shan bugu da azaba muhanan a matsayin abin kaskantawa a matsayin abin wulakantarwa wannan ayar Allah subhanahu wataala ya kawo ta lokacin da yake bayani game da ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahum jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan Allah ya tajerowa akwai wasu bayin Allah da Allah ya ce bayina ne ar-rahman to daga cikin bayinsu sai Allah ya ce wallazina sune waɗanda la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa kiran wani Allah tare da Allah ba sa yin shirka kenan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba kuma sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe shi illa bil haqqi sai da haqqi idan mutum ya kashe kai ya kashe rai shi ma sai a kashe shi idan mutum yayi zina shi ma sai a masa me sai a kashe shi abubuwa guda uku ne Allah madaukakin sarki halatta a kashe mutum ko me na farko shine zina ko me na biyu kisan kai ko me na uku shine ridda mutum ya ba addinin musulunci to duk abinda ba ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ba a kashe mutum saboda shi sai ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku to sai na uku sai Allah madaukakin sarki ce wala yaznun sannan daga cikin ɗabi'unsu halayensu shine ba sa yin zina sai Allah ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku da aka hana yalqa asaman lalle zai haɗu da mummunan sakamako na laifin da ya aikata Allah subhanahu wataala zai ninninka masa azaba ranar tashin alkiyama sannan zai dawwama a cikin wannan azabar yana abun wulakantarwa abun kaskantarwa sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba zuwa ƙarshen ayar wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce azzaniyatu wazzani lalle mazinaci namiji mazinaciya mace wazzani da mazinaci namiji fajlidu kulla wahidin minhuma ku yi musu bulala kowanne ɗaya daga cikinsu mi'ata jaldatin bulala ɗari ɗari Allah ce wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi kada ku sake tausayinku ya kama ku a cikin addinin Allah mai addinin Allah ai fi haddin min hududillah a cikin haddin Allah madaukakin sarki ma'ana da za a zo ana yi wa mutumin da ya zina bulala ko mutumin da ya sha giya ko mutumin da ya wani abin da ya kamata ya masa haddi ana masa haddi mai bulala ya zage yana masa bulala sai ka ce kai Allah sarki ka saba Allah ina fata an fahimta Allah ya ce la ta'khudhukum bihima ra'afatun kada ku sake ku tausaya musu dan wannan a lokacin shine dukan nan abin da yake ibada fa yake yi fa dukan mai zina da yake a lokacin wallahi ibada yake yi umarnin Allah madaukakin sarki yake bi to dan me abinda kake nufi kenan Allah ba shi da tausayi kenan kai ne mai tausayi a ai ba wuce ya ce wai duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka kai me yasa ba a same ka maka bulala ba baka aikata ba shi ma kai kansa yi Allah madaukakin sarki ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir za ku yi hakan ne ku yi musu bulalar sannan ku itausaya musu idan kun kasance kuna masu imani da Allah da kuma ranar lahira Allah ya ce wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin sannan lalle ne a samu su jama'a masu yawa su halicci lokacin da ake musu wannan azabar lokacin da za a yi bulalar ƴan uwa ba a boye ake ba ye kuwa ake yi eh ayye kuwa in za a sanar a yi doma a sanar a ce a filin stadium din sabon gari ko ta sana abata za a yi bulala yau kowa ya zo ya kalla eh kowa ya zo kalla fari ba sai an karbi kuɗi ba saboda haka a zo a hau benaye a zo da mai zanar tsakiya aje shi a mai bulala mai amfanin kallar dan duk wanda ya kalla ya san cewa ba abun wasa bane shi ma gaba ba zai mai ba zai aikata ba zai kiyaye shine hikimar shari'a a gaban mutane ake yi malamai suka ce abinda yasa Allah subhanahu wataala yace az-zaniyatu waz-zani galibi za ku ga idan Allah zai kawo a jerin sunaye wanda akwai namiji a cikin sa akwai mace za ku ga namiji ne yake zuwa a farko haka ne ko innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati galibi namiji ne yake zuwa a farko amma me yasa nan mace ta zo a farko malamai suka ce saboda an kalli wanda yafi tasiri a wajen aiki ku kalli ayar da take bayani akan sata idan mutun ya sata a yanke masa hannu shi kuma Allah wa ya gabatar namiji as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim Allah yake barawo namiji barawo ya mace nan kuma sai Allah yake az-zaniyatu waz-zani an aka sa malamai suka ce azna mace ta fi tasiri di yadda mutun ya so ya zina idan mace bata ga dama ba zai ba haka ne di yadda namiji ya so ya yi da ita idan bata bashi hadin kai ba zai ba galibi za ku ga idan abu ya faru irin wannan namiji shi yake zama victim a cikin abubuwan ko da mace ce ta kirawo shi ta ce zo ya yi waye victim idan aka tashi namijin ne namijin ne ita mace za ka ga saboda rauninta akan kalli rauninta a kawo da kai gabarinta a kawo da kai gabarinta sai dai idan ta hanyar kawai a fyaɗe suka yi mata ta ƙarfin tsiya ko sun nuna mata wuka ko abin da ya kama da haka wannan amma galibi mace ta fi tasiri wajen zina amma sata fa kaga sata abu ne da yake buƙatar ƙarfi ko da kuma rashin tsoro da jarumta idan yin tsakani da Allah ƙarfe ukun dare ka haura gidan mutum ka je ka shiga cikin ɗakinsa kaga wannan ba aikin mata ba ne aikin namiji ne namijin ma kuma sai wanda zuciyarsa ta bushe ba tsoron Allah a cikinta kana cikin ɗaki a kwance kawai sai ga mutum a kanka kuma saboda tsabar ƙarfin hali ce ka tashi ka bashi kayanka da ka saya da kuɗinka ka tashi ka bashi da ɗan fashi sassauci ba ana kama ɓarawo in dai gida ya shiga kawai abin da za a yi shine a kwatanta yanzu abin da ya ɗauka ya kai nawa matsalar dai kawai yanzu saboda yadda dala ta tashi da kuɗinmu kuma ya faɗi za ka rubu duniyar ɗin ai kuɗin da yawa ko yanzu rubu duniyar ya kai 50,000 da wani abin fa aƙallu sadaka da wanda suke ce masa aƙallu sadaka 53 saka saboda Allah sai ya dauka maka abin da kai 53 yanzu idan ya shigo ɗakin kai dau abin da yake 20 ba za a yanke masa hannu ba sai dai shari'a ta ce kawai ayi masa ta'azibi alƙali ya masa ta'azibi amma ba za a yanke masa hannu ba amma inda a ce neran mai kyau ce tana da daraja ya kasance ba ta fi 15,000 ba da an kama shi sai me sai yanke hannu kawai sai yanke hannu haka mutumin da kuma ya tara mutum akan titi ya zare masa wuka shi wannan ba sunansa barawo ba ya sunansa dan fashi shi wannan sai dai ka tura shi cikin ayar ma'ida inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim arjulun min khilafin aw yunfaw wannan shi anan zaka sashi ko a kashe shi na farko kenan ko a yanke masa hannun dama da kafar hagu ko a kore shi daga kasar gaba daya duk wanda alƙali ya fi dacewa da shi shi zai masa to duk dan fashi wannan shine sakamakon sa saboda dan fashi da barawo mutum ne da kai tsaye yana iya harin rayuwar mutum ne kawai in bai samu abin da yake so ba zai samu rayuwar ka ne gama da ita Allah madaukakin sarki ya samu dace to ina gani yan uwa ne ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi sati mai zuwa sai mu tashi qalal ulama mu ji me malamai suka faɗa game da waɗannan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki ya kare mana mutuncin mu ya kare mana imanin mu ya kare mana ƴaƴan mu ya kare mana kannan mu ya kare mana addinin mu gaba daya Allah ya sa mu cika da imani na'am to bismillah wasiya na'am na'am na gani na fahimta na fahimta tambayar da yake shine yace wasiya idan mutum yayi wasiya kafin ya rasu yace a ba dan sa waje kaza ko abokin sa yace shin za a zartar da wannan wasiya ta sa ko kuma a to ita dai wasiya kaida na shari'a idan mutum yayi wasiya dole ne wajibi ne kafin a raba gado a zartar da wasiyar sa amma da shar'i shar'i na farko ya kasance wanda ya wasiyar baya cikin matiya gado an bayyana duk wanda zai ci gadon ka ba a masa wasiya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace fala wasiyata liwarithin babu wasiyi ga wanda yake magaji saboda ka danka mahaifinka mahaifiyarka matarka wanda duk zai ci gadon ka ko da kai masa wasiya wannan wasiyar ta kabatacciya ce sannan abu na biyu kuma ya kasance wasiyar duk abin da za dauka a cikin dukiyar naka ya kasance bai wuce 1 bisa 3 ba idan ya wuce 1 bisa 3 sai a fasa a dau 1 bisa 3 sauran kuma sai a bar shi ya kasance misali dukiyar mutum naira 100,000 ce nawa ne 1 bisa 3 na cikin na 100,000 to kada ya wuce haka yanzu ka ce kana da naira 100,000 idan na mutu a ba aboki na naira 50,000 ba za a bashi ba sai a dauki nawa 1 bisa 3 sai a dauka sai a bashi sai a ce ga abin da shari'a ta ce za a iya baka shi ma 1 bisa 3 annabi ya ce da za a yi kasa da shi da yafi saboda mutum ya bar ƴaƴansa a cikin wadata ba sa roƙon mutane yafi sama da ya bar su talakawa su je su roƙon mutane kamar yadda annabi ya ga wasu adan Abi Waqqas a cikin hadisin da ya bayani akan wasiyyi so da haka inda wasiyya ta saka waɗannan sharuɗan guda biyu sai a zartar da ita ka'ida shine ba za a raba gado ba sai an zartar da wasiyya yanzu muqaddara mutum yace ayi wasiyyar kaza to idan aka zo ba za a fara raba gado ba kowa ba zai samu garban sa ba sai an fara yin wasiyya din eh mutum yace a dauki kuɗi a cikin dukiyar sa a gina masa masallaci wasiyya ce inda aka ga bai wuce kaza ba za a yi masa so da haka sai a dauka ko kuma a bawa ne sai a dauka ayi ana bin sa bashi a dauka a biya bashi daman abubuwan nan guda biyu ƴan uwa idan mutum ya rasa za a zo a fara bayani ne akan su idan aka tara kuɗin alƙali mai raban gado zai tambaya yace ya bayanin wasiya akwai wasiya sai iyali su ce babu ce ni dai ban sani ba ni ma ban sani ba to babu kenan bashi fa babu idan ko akwai bashi da wasiya za a zo a fara biyan bashi ne ko da kuɗin sa zai kare gaba daya za a dauka a ta biyan bashi har zuwa kwabon ƙarshe a ciki za a ɗauka a biya bashi magada saƙura na ba ta fahimta yan uwa kai ma ka je ka tara naka mana ba haka bane yawa wannan shi ya tara kayan sa saboda ku bari abin da ya tara ya amfane shi idan ya mutu da bashin nan akwai matsala saboda haka idan kana buƙatar kai ma sai ka je ka tara naka shi ne matsalar magada ba sa bari a biya bashi yanzu matsalar kenan eh kiri za su ce wallahi ba san da wannan zancen ba so sai ma ku ai haƙƙin ka ne idan mutum ya rasa sai kaga ba za ka iya zuwa ka ce a baka ba to wannan akwai abubuwa guda biyu mutane suna kuskure na farko wani wallahi bai yafi ba kuma ba zai je siya yafi ba ka bashi da nauyi akan sa yana cikin mutanen da za a yi wa mari da sasari a cikin kabarin sa annabi ya ce ba za a kunce shi ba sai an biya masa wannan bashi saboda haka kai haƙuri ka je ka faɗa a baka duke ko kuma ka ce na yafe masa yafi matsalar dai shine da yake minka ba zai yafi ba yanzu kuɗin ba nasa bane nawa yi na magada ne kaga magada ko ba sa yafi maka ba eh da wahala gaskiya saboda haka wannan dai shine a takaice akan wasiyya Allah madaukakin sarki ya samu dace Na'am to da kai shikenan saboda lokacin sallah na'am. Ban ji ba? Na'am. Eh mutanen da shari'a ta ce a addinin musulunci ya hana a taba jinin mutum sai da ɗayan abubuwa guda uku ba. A cikin hadisin mutum uku annabi lissafa. Na farko shine mutumin da ya ridda ya bar addinin musulunci. Idan mutum musulmi ne da asali sai ya ridda. To wasu kaman malikiya suka ce za a je a ce masa ya dawo addinin musulunci a dan bashi lokaci. Idan ya ki sai a kashe shi kawai. An kashe shi ne saboda me? Saboda kisasin wannan riddar da yi. Eh saboda haddi ke afwan ba kisasi ba saboda haddin wannan riddar da yi. Saboda haka sai a kashe shi. Mutum na biyu shine mutumin da yayi zina amma kuma me abin nan mai aure. Mai aure shine ka'idar sai mutumin da yake da aure yayi zina. A lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an taba samu ya jefe har mutane kusan guda hudu. A zamanin annabi an jefe kusan mutum guda hudu. Sai mutum na uku, waye mutum na uku? Wanda yake san kai. Shine mutumin da yaje yake san kai. Saboda haka Allah madaukakin sarki to katabna alaikum ko fiha anna nafsa bin nafsi. Eh rai da rai ne. Idan mutum ya kashe sai a kashe shi. Idan mutum ɗaya ya kashe mutum ɗaya sai a kashe shi. Idan mutum goma suka tare suka kashe mutum ɗaya sai a kashe mutum goma nan. Ka'idar shari'a kenan. Mutum goma su tare suka kashe mutum ɗaya. Duk alƙali ce duk mutum goma nan a je a kashe su. Kaga idan mutum goma sun san in suka tare suka kashe mutum ɗaya za a kashe shi dan Allah zai san kai zai rubu ko ba zai rubu ba. Yanzu ƴan daban da suke zuwa su tattakawa mutane wuƙa su kashe su. Idan duk wanda aka kama zuwa ake azartar masa da hukunci a kotu a je a kama shi mutane suna kallo a kashe shi. Dan Allah wannan abin zai mutu ko ba zai mutu ba. Wallahi da tun an daina sai wani labarin. Amma mutum yayi kisan kai kiri-kiri an kama shi jibi gata sai gan shafi tona cin magani yana kallon kana hararka. Kai ma an kai zai aika ka kenan. Mutum ya gaya maka cewa ya san ma idan yayi wallahi wallahi sai ya fito. Zai ce maka sashi aka yi kisan kai ya kashe banza. Dan daba fa, dan daba zai ce maka ya kashe kai ya kashe banza. Kai da kake da iyali kana ciyarwa kana daukar nauyi kana biyan kudin makaranta shi kuma zauna gari banza ne ba shi da kowa. Liability ne ma a cikin mutane. Amma zai ce ya kashe kai ya kashe banza kuma haka ne. Nawa sai kashe dan Allah? Nawa sai kashe? Yan uwa inda za ku gane mutanen mu yadda suke. Akwai labarai da suke fitowa cewa idan zabe ya kusa akwai ƴan daban da suka shahara da kisan kai zuwa gidan birtin ake a fito da su. Baka da Allah baka ji wannan labarin ba? Ba fa wai a kama shi a college ba, a'a dan daban da aka san ma ya shahara wajen iya kisan kai sosai sai a je a fito da shi a bada shi ya zo ya aiki ya ƙara kashe wasu kenan. Kaga duk kisan da zai fa wannan kisan ogansa ne. Kisan ogansa ne saboda duniya kawai, saboda neman mukami, saboda mulki na siyasa. Mutum kuma ya gama mulkin shekara hudu, shekara takwas kuma ya sauka. Amma dai shekara nawa kai? Shekara hudu sau hudu sau hudu, karshe dai ne za ka yi sauka? Za ka yi? In ma baka sauka ba za ka ji ka a cikin kabari a kwance ba. Shi kenan ba. Allah ya shirye da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.